sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. A jiya Juma'a, yan bindiga masu ikirarin jihadi sun kashe sojoji 11 kana wasu tara sun bata, yayin da suka kai hari akan wata tungar soji a Dange dake yammacin Niger. Kwanaki bayan da fararen hula 69 suka mutu a wani harin kwantar bauna, a cewar gwamnati. Halin da 'yan ta'adda masu tarin yawa da mugun makamai a cikin motoci da babura suka kai ya kashe sojoji 11 kana mutum guda ya jikata, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatan tsaron kasar wanda aka karanta wa jama'a ta talbijin. Bayan an gwamza wuta, abokan gabar sun arci da gawarwakin su da waɗanda suka jikata, a cewar sanarwar, inda ta ƙara da cewa an tura ƙarin sojojin sama da na ƙasa zuwa yankin domin ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan. An dai jibge sojoji ne da zumar tabbatar da tsaro ga dubban mutanen ƙauyukan waɗanda suka koma unguwanninsu bayan kashe-kashen na baya. Fadar shugaban Amurka ta White House tana ɗaukar kwakwaran mataki a kan tsohuwar kawarta Habasha, tana barazanan ƙaƙaba mata takunkumai da kuma dakatar da ita daga wasu muhimman shirye-shiryen tattalin arziki a kan abin da ita Washington take kira da babban ƙeta dokokin haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a yaƙi mai nasaba da ƙabilanci da ya kashe dubun dubatar mutane a cikin shekara guda da ta gabata. Waɗannan zafafan kalamai na zuwa ne yayin da ƙasar mara gabar teku a Afirka ta Gabas za ta fuskanci mamayar 'yan tawaye a babban birnin ƙasar a cikin 'yan watanni da ke tafe ko kuma ƙasa da haka. Ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ta TPLF da ke yaƙi da gwamnati a cikin wannan lokaci ta haɗa kai da ƙungiyar mayakan Oromo Liberation Army kana suna dannawa zuwa cikin babban birnin ƙasar Addis Ababa. A jiya Juma'a, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kashedi cewar ƙasar na gab da fadawa cikin matsanancin bala'in cin zarafin bil'adama da kuma matsalar jin kai, bayan da Prime Minister Abiy Ahmed ya ayyana dokar ta ɓace a wannan mako, kada ya kira ga mazauna Addis Ababa da su ɗauki makami su kare kansu. Jami'an tsaro da magoya bayan jami'in siyasa a Iraki da suke kalubalantar sakamakon babban zaben watan Oktoba sun yi arangama a babban birnin kasar Bagadaza a jiya Juma'a, lamarin da ya sanadiyar jikata sama da mutum 100, a cewar 'yan sanda da ma'aikatan kiwon lafiya a birnin. Kimanin mutane 300 ne suka yi zanga-zanga a matsayin martani ga sakamakon zaben ranar 10 ga watan Oktoba, wanda ya dalilin da jami'insu suka rasa kujerun majalisar dokoki da dama. A cikin waɗannan jami'un hadda masu alaƙa da ƙasar Iran. Yayin da masu zanga-zangar ke jifa da duwatsu suna tattaki zuwa inda gine-ginen gwamnati da jakadun ƙasashen waje suke a Bagadaza, 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da motocin ruwan zafi da harsashe na ƙwarai domin tarwatsa su, a cewar wasu majiyoyin jami'an tsaron. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka tana sanya ido sosai akan kai komo da Rasha take yi akan kusa da iyakarta da ƙasar Ukraine, ayyukan da ta kwatanta da wanda ba a saba gani ba. Muna ci gaba da sanya ido sosai, kalaman sakataren jarida na Pentagon kenan John Kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a, yayin da yake kira ga Moscow da ta fito ƙarara ta bayyana wa duniya aniyarta. Ba tare da wani ƙarin bayani ba a yanzu, ina ganin wannan batun ya shafi girman al'amarin. Lallai muna lura da girman ayyukan da ke gudana a wurin, inji Kirby, kana ya ƙara da cewa duk wani tashin hankali ko wani zalunci da Rasha za ta yi ba za a lamunta da shi ba. Sai dai a nata ɓangare, Moscow ta musanta aikata barazanar soji a yankin. A ƙarshe, China ta samu sabon makami da za ta yi amfani da shi nan gaba idan an samu rikici akan iyakokinta da wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje, ko da kuwa gwamnatin India ne ko 'yan gudun hijira daga Afghanistan ko kuma 'yan tawayen Myanmar. Sabuwar dokar iyakar ƙasa da aka sanar a ranar 23 ga watan Oktoba za ta baiwa China damar amfani da makamai ta hana miyagun ayyuka a kan iyakarta, kada ta ambato dalilan da suka sa hukumomin China suka haramta tsallakawar irin waɗannan ƙungiyoyin. Masana sun ce da alamar dokar za ta baiwa China damar gudanar da ayyukan soji da kuma jibge 'yan sanda masu makamai akan iyakokinta mai girman kilomita 22,117.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau za mu duba taron shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin kasashen Afirka. To shirin kam menene makasudin wannan babban taro da aka yi a nan Abuja da ya haɗa hancin baki ɗayan shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin kasashen Afirka da kuma na masu ruwa da tsaki daga tarayyar Turai.
To da farko suna na Sha'aban Ibrahim Sharada, kuma ni ne shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya karo na biyu. Ni ne kuma shugaban kungiyar haɗakar shugabannin kwamitocin majalisun kasashen Afirka wanda suke kula da tsaro da bayanan sirri, amma ina kula da kasashen da suke jin yaren wato Turanci, akwai kuma Ingilishi, sannan akwai kuma ragowar shugabanni ɗaya daga Cote d'Ivoire, ɗaya daga Guinea wanda suke shugabantar su kuma kasashen da suke jin yaren Faransanci. Duk matsayinmu ɗaya, haɗuwar da muka yi a nan mun haɗu ne domin mu yi taron musayar ra'ayi akan harkokin da suka shafi tsaro da matsalolin da kasashen Afirka suke ciki na harkar wato tashe-tashen hankula da matsaloli na tsaro. Mun haɗu ga baki ɗaya mu waɗanda suka zo shugabanni ne wa irina a ƙasar su wanda suke shugabantar kwamitin tsaro a zauren majalisar tarayya ta kasashen su. Mun zo mun haɗu da wasu daga cikin 'yan majalisu na waɗannan kasashe da kuma expert wato ƙwararru akan harkar tsaro da kuma wasu daga cikin wakilci na hukumomi da suke da harkar kula da sha'anin tsaro, musamman in aka duba taken taron shine wato samar da haɗin kai tsakanin wato bangaren Europe da kuma Afirka, sabbin dabarun taimakon Kenya da zamu samu daga can zuwa wannan kasar, da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canja daga wato wanda ake ce mai African Peace Facility wanda aka canja shi zuwa European Peace Facility, wanda an dade ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa, kuma kokarin fahimtar da kasashen Turai kan halin da kasashen Afirka suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan. Kuma a ka'ida ya kamata mu haɗu da su wakilan kwamitin wato ko kuma zaurukan majalisun kasashen Europe.
Yau Honorable Sha'aban Ibrahim Sharada, me kake nufi da sabbin dabaru?
A koda yaushe zaka ji cewa shugabannin kasashe suna taruwa a tsakanin su suna gudanar da abubuwa, kuma ana sanya hannu akan dokoki da za su taimaka wa yanki wajen kawo, musamman za a ce akwai European Union, akwai ECOWAS Commission, akwai African Union. To irin waɗannan hukumomi suna taruwa suna yanki hukunci, wanda da mu ma za mu haɗu a wannan halin da ake ciki na tsaro mu zo da sabbin dabaru da za su goyi bayan hukunce-hukuncen da suke ɗauka. Misali, sati biyu da suka gabata mun yi public hearing taron ra'ayin jin ra'ayoyin al'umma a matsayin shugaban kwamiti na da aka turo, wanda bill ne da shugaban ƙasar tarayyar Najeriya ya turo shi, kuma wannan bill ɗin an sanya wa kai ne ya zama wajibi a ECOWAS wato hukumar da take kula da kasashen Afirka ta yamma, amma an sa din kuma yana bukatar ya zama an yi bakin ɗinsa, an goyi bayansa da doka. To idan mu za mu haɗu za mu fito da dukkanin wasu dokoki da kudurce-kudurce da za su yi daidai da shugabannin kasashen Afirka, bi irinsa a Najeriya, a jiya irinsa a Nijar, a irinsa a Chad, a irinsa a ko'ina, sai ya zama na cewa shugabannin kasashen suna cewa gashi already da mu akwai shi a cikin doka. Wannan masifu da suke tunkara kasashen Afirka na security na tsaro, idan ba a haɗu gaba ɗaya haɗa ƙarfi da ƙarfe ba, to zai zama da cewa ka koro wato bira daga gidanka sai shiga gidan makocinka, idan maganin gidanka ya kare sai kuma ya dadadawa gidanka. Irin abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi a shekara ta 2015 da yazo shine ya zagaye kasashen Afirka domin ya hada kan waɗanda muke makotaka da su, to shine mu ma abin da muka yi yanzu kuma gobe muke fatan zamu rufe wannan taro na kwana uku a wannan wurin ne kuma zamu yi adopting abin da aka tattauna. An raba makaloli daban-daban sannan kuma a yanke hukuncin shekara mai zuwa Allah ya kai mu wacce kasa ce za ta jagoranci wannan taron, sannan kuma a zabi sabon shugaba general, president general, wanda a halin yanzu ni kadai ne wanda nake takara a wannan matsayi.
Yadda kuke ta maganan sabbin dabarun nan haka yanzu a iya cewar dabarun da ake aiki da su a halin yanzu sun gaza?
Eh, to ka san kullun a harkar tsaro ana wato yanda su daga bangaren su waɗanda suke da mummunan niyya suke fito da sabbin dabaru, to haka kuma ma daga majalisa da bangaren gwamnati za a fito da sabbin dabaru. Kamar yanda na faɗa maka na wancan public hearing da muka yi jirayen al'umma, ai shine na takaita ko hana kaiwa da kawa tsakanin ƙasa da ƙasa na yawo da makamai, wanda irin waɗannan abubuwa suna haifar da matsaloli a yaƙi da harkar ta'addanci. Domin idan a Niger mutum ya fito da bindiga ya yawo da ita ba laifi bane ba, a Najeriya laifi ne misali, to ya dauko daga can ya shigo da ta nan laifi ne. To idan mu muka hadu muka kalli al'amarin gaba daya, an fitar da makala kala wurin 12, za a zo kowanne dan majalisa an fada mai abin da zai tattauna, in yazo ya kaddamar da abin da yayi sai kuma a baje abin a tattauna, ana daukar kuma wato matsaya, to a ƙarshe sai a tattara sai a ce to shikenan ga matsayin da muka dauka ga abin da muke so, kowa in ya koma zauren majalisar kasarsa ya gabatar da wata doka ko wani abu da zai zo an samu uniform laws, wato doka ta bai daya.
Daga bangaren tarayyar Turai, menene takamaimai kuke muradi?
Wato kamar yanda muka yi magana shine su fahimci mahimmancin shigowa kasashen Afirka da taimakon kasashen Afirka wajen yaƙar ta'addanci. Misali, akwai kungiyoyi masu zaman kansu da suke rubuce-rubuce cewa ana kisan kaza, ana kisan kaza. Bana mantawa shekarun can baya kafin Najeriya ta samu damar siyan kayan yaƙi sosai kamar irin su jiragen nan na masu sarrafa kansu na Super Tucano, sai da aka kai ruwa rana sannan aka yi da aka sayar, saboda irin kwamitinmu da ke kasar Amurka ya yi amfani da rahoton ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyin cewa ana wato ba a ɗaukar ran ɗan adam da daraja. Wannan dalili ya sanya ya zama na cewa aka ci kada a sayarwa da Najeriya da wasu kasashe irin waɗannan kayayyakin. To amma irin wannan haduwar za ta sa su gane cewa a'a, wannan abun fa ba haka yake ba, kuma ga abin da muke buƙatar taimako, ga yanda matsalolin nan ma suke a fahimce su, to wannan zai dada taimakawa wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro. Kowa ya san kasashen Turai suna da ƙarfi da kayan aiki da dabaru na tunkarar dukkanin wasu matsaloli na harkar tsaro. To idan ya zama na cewa akwai shakuwa tsakaninmu da su, to zai dada saukakawa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da take damu wannan ƙasa.
Amma zai idan muka duba alaƙar Afirka da kasashen Turawa wannan, kai kana da ƙwarin gwiwa cewar tarayyar Turai za ta taimakawa Afirka?
Eh, lalle muna kyakkyawan zaton cewa kowace ƙasa yawanci tana gudanar da mulkinta ne akan murahu guda uku, na abin da ya shafi harkar majalisa da kuma abin da ya shafi harkar kotuna da ko shari'a da kuma abin da ya shafi bangaren fadar shugaban kasa ko kuma prime minister ko kuma tsari dai na bangaren gwamnati. Yanda mu anan muke da kyakkyawar alaka da zauren fadar shugaban kasa da bangaren executive, haka na yi imani a kusan dukkanin kasashen duniya ana da wannan alakar mai kyau. To wannan haduwar mu da su ƴan majalisu na kasashen Turai za su dada taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin bangaren gwamnatin su akan abin da ake bukata a Afirka domin ta zauna lafiya, ya zama na cewa an kawo tallafi mai dorewa, an samu zaman lafiya mai dorewa dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damu wannan kasa.
Sau da dama idan majalisu sun zartar da wasu abubuwa, za ga ba lalle bane su kuma bangaren zartaswa su dabbaka abubuwan da aka zartar tsin. A irin wannan yanayi, kamar wani matakai za ku bi domin ku tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ku zartas a majalisunku daban-daban na Afirka?
To ina tabbatar maka wato matsalar tsaro a yanzu ba ta cikin abin da za a yi wasa da ita a kowanne irin bangaren zauren shugabancin kasa. Domin idan mutum yana mulki a matsayinsa na shugaban kasa, an kawo mai wata doka da za ta inganta harkar tsaro a kasarsa, sauri yake, Allah yake sa hannu. Shi yasa za ka ga cewa duk dokokin da aka kawo daga fadar shugaban kasa mu a nan Najeriya shugabanninmu guda biyu na zaurukan majalisun dattawa da wakilai ba sa wasa da su, mu man an turo ba mu wasa da su. Idan kuma mu ne muka kirkiri wannan doka, muka je muka fada shugaban kasa, su ma idan an duba an ga cewa wannan zai taimaka wurin kyautata rayuwar al'umma da tabbatar da tsaro, to wannan ba a wasa da shi. Wanda na yi imani duka kasashen Afirka shugabannin babban abin da yake damunsu kenan, saboda yaƙi da harkar ta'addanci tana da cin kuɗi sosai, kuma yana kawo kare tattalin arzikin kasashe, wanda ana dakatar da komai a ɗauki kuɗin nan a mai da su ga harkar tsaro tukuna. To ina tabbatar maka da wahala a ce shugabancin bangaren zartarwa da kasashen Afirka sun yi wasa da waɗannan abu. Wannan dalili ne ma yasa za ga cewa irin manyan mutane da suka zo wurin wannan taro, wanda Allah suke dama a ɗauko irin wannan magana, domin ai za ni ce ta tada mu je mu, bana tsammanin za a samu matsala da kake tunani.
Wani rabul Sha'ban Ibrahim Sharada. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma ni Hassan Maina kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shin da ke zagayawa lungu da sako don zakulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdulrahman Kabirja ne ɗauke da shirin. Yau a cikin shirin muna garin Kwami na karamar hukumar Ɓatagarawa, kuma muna tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na Kwami.
Shi Kwami wata unguwa ce ta Fulani, kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma ta garin Ɓatagarawa. A yau ta haɗa da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwarjin ilimin ta tarayya ta Katsina wata FC da kuma gidaje masu sauƙin kuɗi wata Ɓatagarawa Locus da Katsina Polytechnic. Duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai Kwami Nini wadda ke cikin Kwami Ƙarama, wadda nan ne shi ainihin wanda ya kafa Kwamin ya zauna. Shi sunan shi Ahmadu, ya zo da matarsa da kuma tawargarsa. A nan Abdulmin ne wanda ya kafa ta ya zauna da iyalansa. Kwamin ta kasance neman ilimi da ainihin addinin Musulunci aka yi bai muhimmanci. Daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai, da aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake takama da su a faɗin ƙarfe hukumar Ɓatagarawa. Akwai Kwami kuma guda wadda ake Kwamin Abba, wadda aka fi sani da 'yan kuma. Mutanen nan 'yan kuma sun kasance malamai ne, kuma suna kiwo suna noma, kuma Abbai sun mallaka da shanu waɗannan mutane. Daga bisani sai Abdullahi Abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kawai ake Rubu, gashi nan Gabda FCE Katsina. Ainihin ma'anar karwa ita kanta ta Kwami. Kalmar Kwami tun asalinsa ana nufin wato komi, wato lokacin da wannan kalma duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komi bakin gwargwado arziki irin na da. A nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin Kwama ta ƙasar Sokoto, wadda yake tana kusa da wani gari ake ce ma Rara a cikin ƙaramar hukumar Raɓa inda Sardauna ya fito, to daga nan shi wannan Ahmadu ya taso farak sai ya samu wurin kuma suna Kwami.
Kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na Kwami ko kuma su Kwama suka yi mu'amala da su?
Kwama sun yi mu'amala da mutane da dama. Daga cikinsu akwai Hambalawa da ‘yan Dakawa da Zorawa da mutanen Agama. Hambalawa nan sanannu ne, su ne mutanen unguwa da ƙali a halin yanzu. Lokacin da shi shugaban na Kwami Ahmad zai taho da tawagarsa, ya buƙaci wani wanda ke Muhammadu Gigama, wanda yake shi ne asalin mutanen unguwa da ƙali, ya buƙace shi da su taho tare, saboda a lokacin akan samu mahara da mayaƙa masu kamen bayi. Suka lalbe shi da farko ya ƙi ya biyo su, to amma ya amince suka taho tare. Kuma a lokacin suna tafiya cikin dare, dalili kuwa saboda kada ku haɗu da mayaƙa su yaƙe ku, to kuma dole an tafiya da mahara ba. To kuma shi wannan Muhammadu Gigaman gaskiya shahararren mutum ne, saboda haka suka taho suka sauka da suka zo ba su yi sun Katsina ba. Shi Ahmadu ya zanna Kwami, shi kuma wani Gigama ya zanna Makurɗi, kata nan da kawo in kayan ɗan ɗagoro da kawo Shabala ƙawan yana nan, kuma kabarinsa yana nan. Shi wanda Muhammadu Gigama ɗin sun taho tare sun zauna, shi ma malami ne, ya yi ta karance-karance yana karantar da mutane nan wajen gewayen su Abukur da sauran ƙauyuka da ke nan wajejen. Shi kuma Ahmadu sai ya zauna anan Kwami.
Na'am, wannan gari na Kwami da mutanen shi menene suka shahara akan shi?
To, mutanen Kwami gaskiyar magana sun shahara akan ilimin addinin Musulunci. Saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yaɗa addini. Saboda sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci. Anan a garin Ɓatagarawa za mu ga cewa tunda aka ga garin Ɓatagarawa su suka fara limanci a Ɓatagarawa. Da farko akwai wanda ya fara limanci a Ɓatagarawa Abdulmumin Nini. Nan da Umar Kaki kasa Ahmadu shi ne Muhammadu ya Umar Kaki. To Umar Kaki waɗanda ya da ya fa Abdulmumin shi ne ya fara yin limanci a Ɓatagarawa. Amma a lokacin da yake ba sallar Juma'a irin abin nan yawanci kusa za ga ba masallatan Juma'a saboda wurin kawai da mutane ɗan kaɗan ne. Yawanci sai an je irin manyan birane suka tsuna. Saboda haka a jerin limamin da aka samu ta cewa waɗannan mutane shahararru ne Abdulmumin shi ya fara yin limanci a Ɓatagarawa. Daga nan sai wani su ɗan dotan cafe shi wanda ana kyautar san cewa ɗan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya zo gano dange shi anan ya zauna to ya yi limanci. Saboda haka kaga sun shahara kenan wajen inda aka fara limanci a Ɓatagara suke limanci.
Na'am, waɗannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na Kwami yake da shi?
Abubuwan tarihi da garin Kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna da tarihin Kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'ar da ga maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudunmuwan sonsu. Saboda ainihin nan ne inda Ahmadu ya ci kaburin shi yana nan. Da kuma akwai itatuwa. Yanzu haka akwai kukoki guda biyar waɗanda lallan ce tun daɗe kwarai daga sai da kaji wurin za ka gani kasan a da ɗayan da gari yake kokawa za ka ce ana samun itatuwa musamman irin kukoki. To akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani. Akwai kuma wani ƙaton durmi wanda da an ce an yi ta ƙofar kwaya ana hangen saboda tsananin girmansa da tsawonsa wanda annan suke kafin majalisa na karatu na ake karatu a durmi. To shi ma dai ba shi amma da akwai kuma shi. Sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kaji za ka ganshi wanda su suka gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana ban ruwan shanu ana mutane suna zafsa na ebola suna sha. Sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an gama amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara. Sannan akwai wata ƙorama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga ƙauyukan Kwami ƙarama da Kwami babba. Wato rubu akwai ƙorama na wadda ta raba ainihin wurin ba ga kuma abu da wani tarihi. Sannan kuma akwai kaburra suna nan da ainihin waɗanda suka kawo Kwami.
A lokacin wannan gari na Kwami wace sana'a ce mutanen garin Kwami suke?
To sana'ar da mutanen Kwami suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita. Wanda tun farko ka san abin da mutane suka fi shi ne dai noma da kiwo musamman Fulani. To ta sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har da ƙananan dabbobi. To dan ni kaina nan shaida ne na tashi muna da shanu kafin in zo primary school lokacin da aka fara makaranta sai na je na hawo tatsa a garken shanunmu na kawo gida sannan in tawo da Kwami in tawo Ɓatagara in yi karatu. Sun ba da gudunmuwa kwarai wajen ba da magunguna kasan Fulani suna da kulkula musamman ciwon irin na dabbobi ciwon shanu sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna. Sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen saidawa ruwa naman nan wanda ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu.
Wani kalubale wannan gari yake fuskanta?
To wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira. Abin da ya rage shine kamar rubu da aka mato rubun nan tun da yake duk bangare na Kwami yanzu zamananci ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ka ga cewa duk yawanci ƴaƴan makaranta sun cika garin kuma kan inda muka ƴan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutanen da addini. Za ka ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai ya ɗan yanka kawai sai ya bada ɗaki haya. To wannan akwai ƙalubale kwarai wajen wannan abin da ka samu wajen rubun nan da kuma a gama. Sannan kuma za ka ga cewa kusan gonakin da an saida su wanda a da ba sai dai kawai a bada. Sannan mutanen sun fatsama sun tafi wurare irin su cikin katsir akwai su Kano Maiduguri Legas duk za ka ce akwai mutanen Kwami. Sannan kuma su ma saboda wajen tafi aikin haji za ka ce an saka mana dangi a caji da Masar da Sudan wanda yake akwai inda ma haiz ana ziyarar juna tsakanin mu da su.
To madalla masu sauraro anan zamu diga mashirin aya. Yanzu a madadin wanda aka ji murin shi Dattijo Ahmad Lima da gidan rediyon murar Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To kun ji lokaci ya canza.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri.